Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci. A yau talata 11 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 11 na safe a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai.
To Yusuf, jiragen yakin Isra'ila sun kashe mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. An halaka ɗaliban makarantar elementary akalla 11 a jamhuriyar Tatarstan ta Rasha a wani hari. Sannan hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka kirkiro ga yara 'yan shekaru 12 zuwa sama.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, muna ɗauke da rahoto akan sha'ani da gazawar mahukunta a wajen samar da tsaro mai inganci a Najeriya.
Dukkanmu da muke ganin da soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki. Kudade an bayar ma don a siyo kayan aiki.
Har wa yau gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa ta ce ta kama wasu da ake zargi suna tallafawa kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram.
To ba shakka ko za ta kai kowane irin mataki na ba 'yan Najeriya mutum miliyan 200 kwanciyar hankali da lumana.
Baya ga waɗannan rahotanni da labaran duniya, muna tafi da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai shigo don ya gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran, Palestinawa mayaka sun yi ta cilla rokoki babu ƙaƙƙautawa daga Gaza zuwa cikin birnin Kudus tun da daren jiya, inda su kuma sojojin Isra'ila suka yi ta mai da martani da hare-haren jiragen sama har zuwa yau dinnan talata. Hare-haren jiragen saman Isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. Wani mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce an yi imanin cewa dakarun Hamas 15 sun mutu a hare-haren jiragen saman sojojin Isra'ila da aka auna kan ɗaruruwan wuraren Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce 'yan ƙasar 6 sun samu raunuka sanadiyar rokokin da ake cillawa. Tashin hankalin da ya kazance da asubahin yau dinnan talata na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da hare-haren jiragen saman Isra'ila da ke auna wuraren Hamas suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 20, ciki har da yara ƙanana. Hare-haren jiragen saman a cewar sojojin na Isra'ila martani ne na rokoki 150 da aka cillo daga Gaza zuwa Isra'ila, waɗanda 6 daga ciki aka auna kan birnin Kudus. Rahotannin kafafen yaɗa labarai daga Rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta kan wata makarantar elementary a yau dinnan talata, ya halaka ɗalibai akalla 11, wasu kuma akalla 16 sun jikata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin Kazan, headquarter jamhuriyar Tatarstan. Gidan talabijin ɗin gwamnati RIA a taƙaice ya ce an kama akalla wani ɗan bindiga. Hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka kirkiro ga yara masu shekaru 12 zuwa sama, wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci samun rigakafin. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka, FDA a taƙaice, jiya Litinin, ta ce rigakafin bai da illa, kuma yana da inganci ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15. Dama an amince a yi amfani da rigakafin ga yara 'yan shekaru 16 zuwa sama a yanayi na lalura. Matakin da aka ɗauka yau.
Kamu mu je ga sauran labaran duniya, bar mu kawo ku rahotonmu na farko. Tabarbarewar tsaro a Najeriya ya sa masana lura da tsaro na ganin rashin karfafa hukumomin tsaro na daga cikin abubuwa da ke kawo koma baya ga yunkurin shawo kan matsalar rashin tsaro a ƙasar. Idan aka duba za a ga yadda 'yan ta'adda ke samun galaba suna kashe jami'an tsaro da aka samar a yankunansu domin kare lafiya al'umma. Wakilin muryar Amurka daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya duba mana wannan lamarin.
Daya daga cikin hoɓɓasar da gwamnatin Najeriya ke yi wajen ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro ita ce tura jami'an tsaro a duk wuraren da aka samu rahoton samun ayyukan ta'addanci. To sai dai sau da yawa samar da jami'an tsaron baya hana 'yan ta'addan sake gudanar da aika-aikarsu. Hasali ma wasu lokuta sukan yi fito na fito da jami'an na tsaro har ma da kisan su, kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida.
Misalin ƙarshe 11 na rana muka samu labarin cewa 'yan bindiga suna taruwa a ƙauyen Arune. Babura suna yatuwa da gaba suna taruwa, suna yatuwa da gaba suna taruwa da bindigogin su. Labarin ya kai ma jami'an tsaro da mu ga dan magana sun ka tafi sun ka nemi taimako kanana isa an ka hada ƙari an ka tafi da an ka tafi su kuma sun ka hangi motocin jami'an tsaro ta yi kuma sun kai to. To dan an kai ta dauki ba dadi da an ka kashe mobile guda biyu, sun ka kashe mutum biyu cikin mutanen gari kuma sun ka tafi da mobile guda.
Shi DPO namu da ke kasaba ya ji labarin cewa akwai 'yan ta'adda barayishanu sun shiga ƙauyen Makuku. Sojin haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an daƙile su su yi awon gaba da wannan shanu. So Allah cikin ikon shi suna isa Makuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu.
Bandits din nan ne masu koran shanu nan Hilla ne suka shigo. Barayin sun wuce 500 ita gari mun haye suka zagaya ta suka ware harbe-harbe. An shiji ma soja guda 3 an kace sojoji guda 2 sun kone hilof na soja.
A kudancin Najeriya ma ana ta samun rahotanni cewa 'yan bindiga suna hallaka jami'an tsaro suna ɗaukar makamansu a jihohi daban-daban da ke kudancin Najeriya. Hakan kuma yana faruwa ne lokacin da wasu jama'a ke kokawa akan cewa jami'an da aka tura yankunan su sun yi kaɗan, musamman bisa la'akari da yadda 'yan bindiga suke zuwa da yawa idan za su gudanar da aika-aikar su.
An san an bini soja 25 ne, mobile ba su wuce 50 ba, kaga in ka hada su gaba daya ba su wuce ba su kai 100 ba. To amma barayinan sai su zo kan su 500-400. Kaga kuma an san maboyan su, kuma in za su zo gari sai sun hade.
Wannan lamarin a cewar mai sharhi akan lamarin tsaro Captain Yahaya Jiya Umar mai ritaya yana faruwa ne saboda gwamnati ta ki ta kula wajen karfafa hukumomin tsaro.
Mu Najeriya problem namu tun daga farko instead of building institution, by building institution mu sai aka gina mutane. Dukan mu da kike ganin jan soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki. Kudade an bayar ma dan a siyo kayan aiki ba a yi amfani da shi ba, wasu an wawure kuɗi. Abin da yake faruwa kwanan nan a Senate ai kace muna gani komai ya fito ai. Mu gaya ma kanmu gaskiya mana. Yanzu da in ka ji Nigerian Army a ƙasan waje duk duniya san shi. Yanzu a nan wanda suka yi yawan ganin duk sun yi ritaya ko ƙasan babu soja kenan. Liberia nan ka duba ba da Sierra Leone mu muka yaƙi aka yaƙi muka komai muka kawo wanda ake so aka saka muka tsaya kuma sai da ta zauna. Amma yau amma a kanmu mun kasa yi ma kanmu saboda me? Saboda institutions ba a gina su ba.
Da ne cewa gwamnati tana ta ɗaukar matakai waɗanda har yanzu za a iya cewa sun kasa biyan bukata, watakila da za ta jarraba wasu daga cikin shawarwarin da masana ke bayarwa da a samu biyan bukatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, ƙasar China ta ce yawan al'ummarta ya ƙaru da mutane miliyan 72. inda ya kai biliyan 1 da kusan rabi daga shekara ta 2010 zuwa 2020, wanda hakan shine mafi kankanta na karuwar da yawan al'umrar take yi tun bayan da ta kafa dokar hana haihuwa fiye da daya ga kowane iyali a shekara ta 1980. Hukumar kididdigar jama'a ta kasar ta sanar yau Talata cewa yawan mutanen China din ya karu da kashi 5.38 cikin 100 daga shekara ta 2010 zuwa 2020, inda a shekara guda aka samu karuwar kimanin 0.53 cikin 100, wanda ke nuna cewa ya ragu da 0.04 idan aka kwatanta da na baya. Wannan kasa, wacce ita ce tafi kowace kasa a duniya yawan jama'a, na fuskantar wani abin damuwa na raguwar jama'a masu shekarun iya aiki, ga kuma karuwar tsaffi masu ritaya, wanda hakan ya samo asali daga dokar tilasta takaita haihuwa da gwamnatin ta kafa don dakile karuwar jama'ar kasar. Amurka ta ce tana matukar goyon bayan matakan yada demokradiyya a kasar Habasha, yayin da ranar 5 ga watan Yuni da za ta yi zaɓe ke karatuwa, za a iya gudanar da sahihin zaɓe ne kawai a yanayi na kwanciyar hankali. Wannan kalaman dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da matsalolin jin kai da kuma tashin hankali a yankin Tigray na arewacin kasar ta Habasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dage wajen ganin kasashen Habasha da Eritrea sun tabbatar da janyewar sojojin Eritrea daga yankin Tigray kwata-kwata ba tare da bata lokaci ba, kuma ta yadda za a iya tabbatarwa. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya faɗi a ƙarshen watan Maris cewa kasar Eritrea ta amince ta janye sojojinta daga yankin na Tigray. To amma duk da wannan tabbaci da Prime Minister Ahmed ya bayar, babu wata shaidar da ta nuna cewa sojojin na Eritrea sun janye, a cewar jami'an gwamnatin Amurka. A ƙarshe, kasar Kenya ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da Somalia 'yan kwanaki kawai bayan da ƙasashen biyu suka maido da hulɗar jakadanci bayan yanke ta na tsawon watanni 5. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Kenya ta tura saƙo ga takwarar aikinta ta Somalia mai cewa an dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu, in banda ta jigilar rigakafi da kuma agajin Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar wani jami'in gwamnatin Somalia wanda ya nemi a saka sunansa saboda bai da hurumin magana da 'yan jarida. Wannan dakatarwar za ta fara aiki ne daga yau 11 ga watan Mayu zuwa 9 ga watan Agusta aƙalla.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran bari mu leƙa taskar rahotanni. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ya zuwa yanzu bincikenta ya gano wasu manyan 'yan siyasa, 'yan kasuwa da masu faɗe aji da suke tallafawa ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Gwamnatin ta ce za ta gurfanar da su da kuma bayyana wa duniya ta gansu. Amma tambayar da nayi wa ministan shari'a Abubakar Malami, ya zuwa yaushe 'yan ƙasar za su ga hakan, kuma ta yaya wannan binciken zai bambanta da ire-iren waɗanda ake yi a baya?
To halin da ake ciki mai zaka da zuciya ne. Halin da ake kira shi mai zaka da zuciya ya ba da dama a ainihin gano waɗanda ke da hannu game da abin da ya danganci ta da zaune tsaye ko harkar ayyuka irin na ta'addanci a Najeriya. Mutane ainihin hukumomi da kuma abubuwan da suka danganci kafofi irin na hada-hadar kuɗi, waɗanda suka kasance suna ba da gagarumar gudunmuwa da 'yan ta'adda domin kada zaune tsaye a faɗin Najeriya kan shekan. Kuma abin da ta bugu ciki a cikin wannan yanayi, bincike ya ƙarfafa nasarori sun samu ta fuskar ainihin faɗaɗa binciken, ta fuskar tabbatar da ainihin su waye da ta fuskar tabbatar da yanayin da suke gudanar da matsaloli irin suka danganci ba da tallafi game da ayyuka na ta'addanci. Kuma ana ɗaukar mataki na ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu na ƙoƙarin ganin cewa da su kowane irin mataki da ya kamata. suka zo ta na tuwa a gaban kotu da na kamanta su na kawo karshen wannan mu'amala da ke da na taba da hada-hada ɗin ta tallafa ma ayyuka na ta'addanci a cikin wannan ƙasa Najeriya.
A iya wannan bincike da kuke yi ana iya cewa adadin mutane na wazuwa yanzu aka iya ainihin kama su da wannan tuhuma.
Da zan ce in baka kowane adadi ba a halin yanzu, amma dai ba da nan ba da daɗewa ba, za a ji mu game da adadinsu, za a ji mu game da adadin suwaye, za a ji mu kuma a hukumomi waɗanda ke da haƙƙi na yin da haƙƙi ko kai abin da ya tallace ko kwana da su a gaban kotu ko kuma ɗaukar matakai waɗanda da na taɓa da tsaro a kansu a kan yanayin da doka ta tanada.
To ana iya cewa waɗannan mutane da kuke ainihin tuhuma kawai sun shafi ‘yan kasuwa ne ko ko akwai ma’aikatan gwamnati akwai kuma ‘yan siyasa?
Bincike ne wanda yake mai faɗi wanda kuma ya haɗa da kowane irin nau’in jama’a a faɗin ƙasar nan ta Najeriya, ya haɗa da ‘yan kasuwa, ya haɗa da ma’aikatan gwamnati, ya haɗa da hukumomi. Bincike ne mai faɗi kuma ya faɗaɗa kuma an faɗaɗar da shi kuma an samu nasarori. Ta kukar ainihin gano kan bakin dare.
To kana tabbatar ne da al'ummar Najeriya cewar nan da 'yan kwanaki ko 'yan makonni ko 'yan watanni ne za su ga hukunci ko ko za su ga sakamakon wannan binciken?
Ba shakka a kan wannan nan da 'yan lokaci kaɗan mutanen Najeriya za su ga amfani da alfanu da ke da nasaba da wannan binciken.
Kuma rahotanni kuma da suke nuna cewa akwai wasu jami'ai waɗanda suke jiga-jigai ne a cikin wannan gwamnatin taku waɗanda suke ta'azzara wannan abu, kana so ka ce ma al'ummar Najeriya cewa su ma idan bincike ya bayyana da su za ku bayyana ma duniya ta gan su kenan?
Hakkin wannan gwamnati ta hakki ne na ganin cewa in Najeriya wasu miliyan 200 sun zauna lafiya. Saboda idan kana magana hakkin 'yan Najeriya to ina baka tabbacin cewa wani mahalinci ko ma'aikacin gwamnati ne ko ba shi da ko kan kasuwa ne ko waye shi to ba shakka gwamnati za ta ɗauki kowane irin mataki na ba 'yan Najeriya mutum miliyan 200 kwanciyar hankali da lumana bisa la'akari na ɗaukar mataki a kan wasu mutane ko ƙungiyoyi ɗaiɗaiku waɗanda ainihin sun karɓi wajen kama kansu ta da zaune kai.
Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kiyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A kwanan nan ne kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya ta kira taron manema labaru a Abuja inda ta nuna damuwa bisa wani kudirin majalisar dattawa da ya umarce hukumar kwastam ta maida wasu 'yan kasuwa haramtacciyar shinkafar da suka yi fasakofinta da aka kwace. Suna bayyana hakan a matsayin zagon ƙasa ga shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin ƙasar. Wakilin Mahassan Maina Kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa da ma abinda ke sa shinkafar Najeriya take tsada da dai sauran batutuwa da suka sha musu kai. Hassan Gareka.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na noma tushen arziki wanda a yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu kuma zan bari su gabatar da kansu.
Sunana Alhaji Abbadan Tata, ni ne MD na Fusa Foods Limited wanda suke producing Fusa Crown Rice a Kano, Nigeria.
Sunana Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin Wakot Rice da ke Argungu, kamfani da yake sarrafa shinkafa a Kebbi State, jihar Kebbi, Nigeria.
Alhaji Abbadan Tata, bari in fara da gare ka. Wato, kun kira wannan taron manema labarai ne? Inda kuka yi ƙorafi. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da ƙorafinku, wato shin menene ainihin ƙorafin naku ne?
Mun samu wani labari wanda ya dan girgiza mu kaɗan na kan cewa Senate Committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a Najeriya, ɗaya daga cikin kasuwar ita ce Ibadan. suka kwace shinkafa da aka shigo da ita ta fasa kauri cewa a maiwa da wannan yan kasuwan shinkafar su. To wannan abu gaskiya ya so sa mana rai, sai muka ga in dai har hakan za ta faru to mu kuma investment din mu ko in ce kudaden jahannan jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace, saboda in dai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa ta mu sai da ita.
Alhaji Sadiq Kasim, bari ka mana karin bayani akan wannan korafin.
Wannan bayani na yau ai ya faru ne saboda abinda majalisar da tije ta yi. An zo mutane sun karya doka ta ƙasa, sun shigo da kaya ta hanyar fasa kauri. An je an kama kayan sun zo suna cewa a sai a saki kayan domin wasu dalilai wanda ba su kawo hujjoji kwararru ba. Hujjojin nan shi ne kayan sata, duk inda kayan sata yake don ɓarawo ya gudu, ai baka cewa a shi kenan a kyale shi ba abin da za a yi mishi. In dai har an kama kayan satan to a kama duk inda suke, ko da an ya canza hannu ɓarawo ya ɗauki kaya ya ji ya ba wani, sai aka ga mutum da wannan kaya, in an kama yan kayan sata ne.
Sannan kuma ina son ka ɗan ƙara mana bayani akan cewar wato wasu na ganin shinkafar wato shinkafa ƴar Najeriya kamar tafi ta waje tsada, abin ma kenan da ya sa wasu ƴan Najeriya suka fi raja'a akan cin shinkafa ƴar waje wacce ba tsakuwa ba abin nan daga buhu sai tukunya. Me zaka ce akan wannan?
A bana zaton tafi ta waje tsada na farko da ba zan yadda da wannan abu ba, amma zancen cewa tafi inganci a nan, duk wani inji da ake sarrafa shinkafa a kowace ƙasa da yake duniya wanda ya yi fice shi muke da shi a nan ƙasa, da irin shi muke amfani da shi. Na biyunsu, shinkafar da ake nomawa a Najeriya ba wai ba ta da kyau ba ne, tana da kyau, saboda haka in dai har ka zauna kai ba ta cikakken kai mata cikakken aiki to za ta fito daidai da kowace irin shinkafa a duniyan nan. Dalilin da yasa ake samun irin wannan, ni dai kamfanin yana da alfaharin cewa duk wani mashin da ake nema wanda ya fice a duniya, kamar a ce irin kana maganar harkar mota ne ka ce akwai Marsandi, akwai Bugatti, akwai Volkswagen, to mu muna da Bugattin mashin sun ne.
Alhaji Abadanta ta za ka yarda da ni cewar wato shinkafar da muke nomawa a nan Najeriya bai kamata buhu wato kilo 50 a ce ya wuce naira 8,000 zuwa 10,000 ba, maimakon sama da naira 20,000 da ake sayarwa a halin yanzu.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina, sai Julius Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar sakon email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Zainab Usman Shitu Mahuta. Ta ce, babu shakka marigayiya Jummai Aisha Alhassan ta bar wani gagarumin giɓi da zai yi wuyar cikewa. Da fatan Allah Ubangiji ya ji kanta da rahama. Amin. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asabe Mai Fata Ya Wuri, inda suka ce, muryar Amurka hakikanin gaskiyar magana, akwai buƙatar gwamnatin tarayya tare da dukkanin gwamnatin jihohin da ƙananan hukumomin ƙasarmu baki ɗaya su ƙara miƙewa tsaye, su sake ɗaukar sabbin dabarun kare rayuka da dukiyoyin jama'a da ke ƙara shiga mawuyacin hali a kowace rana. sai sakonmu na ƙarshe yace salam VOA Hausa, muna mika sakon jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a jihar Niger. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu ya kuma yi musu rahama. Amin.
Rayoyin ku masu sauraro kenan, Hanifa Isa ta karantu. Yanzu kuma sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata mai falala.
Sunana Khalid Zakariya Khalifa, liman na masallacin Islamic Center da ke garin Jere. Ta farko ina jawo hankalinmu gaba daya da shugabanni da malamai da talakawa, mu ji tsoron Allah kuma mu yi hakuri. Sannan talakawa a yi biyayya, shugabanni kuma su yi adalci, su ji tausayi. Wannan azumi ga kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na kuncin rayuwa wanda ya shiga duniya ne ba Najeriya ba Kaduna ba. Kuma wadata da masu karfi da Allah ya ba su su taimaka domin a samu saukin wannan rayuwa, kuma mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana saukin wannan bala'i, ya kuma rage mana, ya kare mu. Wanda suka kamu Allah ya ba su lafiya, wanda kuma ba su kamu ba muna fata Allah ya ba ya kare mu gaba daya. Kuma shugabanni mu Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Kiyamul layli wannan yau da ake yi wannan ba laifi bane, shi ba lokacin shi bai gushe ba, kuma shi ba za a samu wani canji a kan shi ba. Mutum na iya yi a gidan shi shi kadai. Asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidan shi, sai dai na Ramadana ne aka fi son a taru idan har zai yi. To amma tunda ba zai yi ba, to mutum ya tashi shi kadai da iyalan shi su tsaya yana gaba suna ɗan gefe a ɗan ba da tazara, kamar yadda aka ce a roƙi Allah a yi ibadan. Insha Allahu Allah zai karbi addu'an mu, kuma muna sa ran Allah subhanahu wa ta'ala mai jin addu'an bayinsa ne, kuma mai yayi ma bayinsa damuwa ne kuma zai yayi mana. Ma a yi haƙuri da yadda muka samu kanmu ɗin mu kai ma Allah kukan Allah mai jin roƙon bayinsa ne, insha Allahu zai yayi mana wannan. Kuma hanyar da za mu bi kenan, wata ne na addu'a, wata ne na alkhairi, wata ne mai albarka, to wata ne da babu shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicce shi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za a samu fita.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Palestinawa mayaka sun yi ta cilla rokoki babu ƙaƙƙautawa daga Gaza zuwa cikin birnin Kudus tun da daren jiya, inda su kuma sojojin Isra'ila suka yi ta mai da martani da hare-haren jiragen sama har zuwa yau dinnan Talata. Hare-haren jiragen saman Isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. Wani mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce an yi imanin cewa dakarun Hamas 15 sun mutu a hare-haren jiragen saman sojojin Isra'ila da aka auna kan ɗaruruwan wuraren Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce 'yan kasar 6 sun samu raunuka sanadiyar rokokin da ake cillawa. Tashin hankalin da ya kazance da asubahin yau dinnan Talata na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da hare-haren jiragen saman Isra'ila da ke auna wuraren Hamas suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 20, ciki har da yara ƙanana. Rahotannin kafafen yaɗa labarai daga Rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta kan wata makarantar elementary a yau dinnan Talata, ya halaka ɗalibai akalla 11, wasu kuma akalla 16 sun jikata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin Kazan, headquarter jamhuriyar Tatarstan. Gidan talabijin ɗin gwamnati RIA a takaice ya ce an kama akalla wani ɗan bindiga. Hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka kirkiro ga yara masu shekaru 12 zuwa sama, wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci samun rigakafin.
Masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba, da ya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita muna sauti Julie Leathers Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace. Salam.